Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adaina Shan Kwaya. Sunana Binta Esiru mai gabatar da shirin. A cikin shirinmu na wannan mako muna dauke ne da rahoto na musamman wanda wakilin muryar Amurka Sulai Mumini Barma ya hada mana akan yadda hukumomi ke karfafa yaki da fatawcin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Niger. To bari mu leka Niger dan sauraron cikakken rahoton Sule.
Kamar yadda hukumomi ke karfafa matakan yaki da fatawcin miyagun kwayoyi, aka suma diloli ke ci gaba da bullo da sabbin dabarun shigar da hajar su ko fitar da ita daga wannan kasa zuwa waccan. Misalin yadda a baya-bayan nan binciken hukumar yaki da fatawcin miyagun kwayoyi ta jamhuriyar Niger wato Okritis ya gano wani gidan hada wata hodar hajijiya da ake kira crack a unguwar Balafon dake birnin Yamai, kamar yadda kakakin hukumar yan sanda commissioner Abu Muntari ya bayyana.
Sannan masu samugal din akwai sana'ar su wadda suke bayyana da ita ce sai da usoshi ko su karahuna na gyaran motoci, kenan abu ne wanda ke nuna boyewar ga samugal nasu kai suna aikata waccan sana'a. Wannan bincike ya sa mun gane da cewa tun shekara ta 2018 har zuwa yanzu wurin sarrafa waɗannan mayagun kwayoyi a nan Yamai guda uku munka gane. Samame da na bincike da aka kai wajensu ya sa an samu ayoyi da sanadarai waɗanda aka sawa don a sarrafa a samu wata sabo kwaya kuma wadda adda kai hi kwarai. An samu takardu na gidaje da takardu na banki waɗanda aka ɗauka kuɗi banki da su da kuma mota ɗaya. Shi gungu na biyu mutum bakwai ne. An kama waɗansu Yamai, an kama waɗansu da Magara. Amma bincike ya faro daga da Magara inda an ka kama mutum biyar kamar yadda aka yi nan da Magaran ɗin Zandar kenan. An kai samame na bincike inda aka samu fiye da kilo ɗaya na wata sabuwar kwaya wadda shigowa na ta yi yansu. Sabuwar kwayan nan misali kuɗinta miliyan 91. A nan Yamai kuma da aka yi bincike an samu ɗaya daga cikin gunzum shugaban nasu an kama shi da kuma masu kama mishi hannu. To bincike da an kai ya nuna cewa matasa suna shiga cikin samugal ɗin kwayoyi kuma an gane da cewa sabin kwayoyi ne ke shigowa yanzu.
Alƙali mai shigar da ƙara wato procureur de la République da muƙarrabansa sun ziyarci cibiyar hukumar yaƙi da fatawcin miyagun kwayoyi domin ƙarfafawa ma'aikata gwiwa saboda jajircewarsu akan farautar masu wannan haramtacciyar sana'a da aka bayyana cewa tana da alaka da dukkan miyagun ayyuka. Zakariya Muhammadu na daga cikin mataimakan procureur.
Lalle kun ga gungun mutanen da aka kama yan ta'adda ne gogaggu wanda sun kware wajen safara da kuma fatauci da fasa kwarin miyagun kwayoyi musamman ma abinda aka sani da makasarin shi a nan Yamai ne, amma kun ga hal akwai mutane wanda aka kamo daga cikin kasar Niger musamman wajen su da Magaram da sauransu, kuma gungu na guda kun ga dukkan su yan kasashen waje ne sun zo suna wasu kankanan sana'o'i amma in aka bincika da aka bincika ba sana'o'i suke ba, aikin su kawai fatauci ne da fasa kwarin miyagun kwayoyi. Lalle mun shi dadi kuma muna ba su goyon baya na procureur 100 sama 100 kuma duk abin da ya kamata a yi za a yi domin a zamanto an kawo bayan wannan annoba. Musamman kun ga procureur ya ce kudinta guda kaman kudinta tana da tsada kwarai wannan kwaya. Dan gram daya ana ci da shi kusan shi ka 70 kuma idan ka saba da ita duk minti 25 dole sai ka nime ta kasha. Kana kaga idan baka da kudi dole zaka je kai wasu ta'addanci ka kashe mutum kai sace-sace domin ka samu wannan kudi. Kenan ita wannan kwaya lalle tana ƙara mugayen ayyuka a cikin ƙasa musamman ma a bangare na mutane samarin ƙasa ko matasan ƙasa gaba daya. Don ka wannan shine koko da muke nan gari kuma muna ba su goyon bayan mu 100 sama 100.
Samun haɗin kan al'umma a wannan yaƙi wani mataki ne na cimma nasara inji hukumomi, saboda haka aka buƙaci gudunmuwarta don ganin an murƙushe aika-aikar masu safarar miyagun kwayoyi.
Yau mun zo mu kawo goyon bayan mu 100 sama 100 a wanga babban ofishi na ƙasa wanda yake fafutuka musamman yake kokowa da fatauci da fasa kwarin miyagun kwayoyi. Kamar yadda ku gani sun nuna muku kwayoyi ne wanda lalle a ƙasar mu ba mu san irin su ba, don ka kaman wasu launi ne wanda da ba mu san su ba, amma yanzu sun shigo ci yankin kasar mu kuma ya kamata a ƙara ba su ƙarfin gwiwa domin ya zama to su ci gaba da aikin su da tare da goyon bayan talakawa da hukuma.
Hukumomin Jamhuriyar Nijar albarkacin ranar yaki da fatocin miyagun ƙwayoyi ta duniya wacce ake bukukuwanta a kowace ranar 26 ga watan Yuni sun gudanar da ayyukan kona miyagun ƙwayoyin da aka kama a tsawon watanni 12 da suka gabata a birnin Yamai. Misali, an kona tabar wiwi mai tarin yawa haɗe da ƙwayoyin tramol sama da 150,000 sai gram 2,357 na hodar Iblis. Haka kuma an gudanar da makamantan wannan aiki a ilahiran jihohin ƙasar nan da nufin kawar da dukkan wani shakkun da wasu 'yan ƙasa ke nunawa game da inda ake nufa da miyagun ƙwayoyin da ake kamawa a hannun diloli. Safarar miyagun ƙwayoyi a yau a yankin Sahel wani abu ne da aka bayyana cewa yana matukar taimakawa matsalar tsaron da ake fama da ita a 'yan shekarun nan a waɗannan ƙasashe, inda 'yan ta'adda da 'yan bindiga daɗi da barayi ke ƙara yawaita, galibin su matasa marasa aikin yi ko waɗanda suka bijirewa tarbiyyar iyaye.
To jama'a, a nan za mu sake da sa'aya a madadin wakilin muryar Amurka Sule Momini Barma, ni Binta S. Yaro da na haɗa shirin da kuma gabatar, nake cewa ku huta lafiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu kawo maku wani sabon shiri.